sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
An sako wani ba'amurke mai suna Jeffrey Woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara 6 ana tsare da shi a yammacin Afirka. Wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin London ya tara fam miliyan 4, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 4.9, don tallafawa kotun duniya ta ICC a binciken da take yi akan zargin an aikata laifukan yaƙi a Ukraine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta gaggauta sake buɗe makarantu don mata matasa, tana mai cewa mahukuntan ƙasar ba su da hurumin hana 'yancin samun ilimi ta kowace fuska.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana Sanata Obasani na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kaduna. To sai dai jam'iyyar PDP na cewa
mu sakamakon da muka tattara na wannan zaben ya bambanta da abin da ita hukumar zabe muka gaya mishi cewa mu abin da muke da shi ba haka bane.
Muna tafar da ƙarin bayani. A jihar Plateau dake Najeriya kuwa, sabon zababban gwamnan jihar Khalid Mutuang ya yi alkawarin yi wa mutanen jihar adalci.
Danninmu na alheri dai ga duk jama'an Plateau, saboda haka za mu ci gaba da ɗinkan dankon zumunci a kan mazaunan Plateau gabaki ɗaya, domin kar mu ji sauran juna, domin idan muka rabu ta haka da biyagun mutane za su samu wurin sa kafa.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapan Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An sako wani ba'amurke mai suna Jeffrey Woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara 6 tsatsara a yammacin Afirka, a cewar Jack Sullivan, mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro. Jeffrey, wanda ma'aikacin jin kai ne, an sace shi ne daga gidansa da ke Abalak a jamhuriyar Niger. Wasu mutane dauke da bindiga ne suka yi wa gidansa kwantan bauna, inda suka kashe masu gadinsa, shi kuma suka sanya shi a motarsu, daga nan suka nufi kan iyakar kasar da Mali. Lamarin dai ya faru ne a ranar 14 ga watan Oktoba na shekarar 2016. A cewar ministan harkokin cikin gida na Niger, Hamadu Sule, hukumomin Niger ne suka samu nasarar kubutar da Jeffrey daga hannun 'yan kungiyar JNIM, wato kungiyar ta'addancin da ke aiki a yammacin Afirka da yankin Sahel. Wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin London ya tara fam miliyan 4, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 4.9, don tallafawa kotun hukunta manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a takaice, a binciken da take yi akan zargin an aikata laifuffukan yaƙi a Ukraine da kuma ƙoƙarin ganin an hukunta Rasha, a cewar jami'ai a jiya Litinin. Ministocin shari'a na ƙasashe sama da 40 ne suka gana a birnin London domin taron 'yan kwanaki bayan da kotun ICC ta fidda sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ake zargi da taka rawa wajen ɗauke yara daga Ukraine. Matakin na ranar Juma'a shi ne karan farko da kotun ta badar da sammaci a kan wani shugaba da ke cikin ƙasashe biyar mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na dindindin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta gaggauta sake buɗe makarantu don mata matasa, tana mai cewa mahukuntan ƙasar ba su da hurumin hana 'yancin samun ilimi ta kowace fuska, ciki har da addini ko al'ada. Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa ci gaba da daƙile 'yancin 'ya'ya mata da mata matasa na samun ilimi a Afghanistan ya nuna babban koma baya a fannin ilimi a duniya, wanda ke yin tasiri ga jinsin mata da makomar ƙasar. Babu wata alama da ke nuna gwamnatin Taliban na da niyyar ɗage haramcin ilimin mata, yayin da za a buɗe makarantun sakandare a faɗin ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya a wannan makon bayan hutun hunturu, a cewar sanarwar kwamitin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A cigaba da kawo muku sakamakon zaben gwamnoni da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata a Najeriya. Babban baturen zaben gwamnan jihar Kaduna ya ayyana dan takarar jam'iyyar APC Ubasani a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da ƙuri'u mafi rinjaye. Ga wakilin Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Sani Uba of APC 730002 Muhammad Ashur Isa of PDP 719196, that Sani Uba of APC, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared as the winner.
Babban baturen zaben gwamna a jihar Kaduna, Farfesa Lawal Suleiman Bilbis na jami'ar Tanfodiyo kenan. Lokacin da yake sanar da sakamakon karshe na zaben gwamna a jihar Kaduna cikin daren jiya Litinin. Inda ya bayyana Malam Ubasani na jam'iyyar APC a matsayin sabon zababban gwamna a jihar Kaduna saboda samun ƙuri'u mafi rinjaye, wato ƙuri'a 732, yayin da Honorable Isa Muhammad Ashir Kudan na jam'iyyar PDP ke dab da shi da ƙuri'u 719,196. Kafin sanar da sakamakon ƙarshe na zaben gwamnan a jihar Kaduna dai sai da wakilin jam'iyyar PDP a wajen tattara wannan sakamako. Kwamar Danjuma Sarki ya kwashe sama da mintuna 30 yana kalubalantar sakamakon zaben, sannan kuma ya ce ba zai rattaba hannu akan sakamakon ba.
Mu sakamakon da muka tattara na wannan zaben ya bambanta da abinda ita hukumar zabe muka gaya mishi cewa mu abinda muke da shi ba haka bane.
Amma ina ku samu naku.
Eh, mun samu shi daga ita rumbun boyar zabe na ita hukumar zabe. Banda haka akwai doka da ta fada Electoral Act 2022 wanda tace cewa indai ratar da ke tsakanin wanda ya ci zabe ya gaza yawan ƙuri'u na akwatinan da aka soke ba, ya kamata kada a faɗi wanda ya ci zabe a koma a sake zabe a wannan akwatinan da aka soke. Wai ai 3,000 ne, amma kuma mu abinda muke ji mun ga 68,000 ne da 800 da yan kai. To ya zai ce mana 3,000?
Yanzu da aka sanar da sakamako me za ku yi?
Dan Allah za mu je kotu.
Sai dai sakataren jam'iyyar APC a jihar Kaduna, wanda shine ya wakilci jam'iyyar APC a wajen wannan tattara sakamako, Malam Yahaya Fatihi, ya ce sakamakon yayi daidai da alƙaliman da suka tattara.
Alhamdulillah, muna godiya da Allah, muna godiya ga jama'an jihar Kaduna da suka fito kansu da ƙwarƙwatarsu suka sake zaben jam'iyyar APC.
Ya kuka ji da tirjiyar da wasu ƴaƴan jam'iyyar suka yi?
Harkan zabe yana da doka, akwai dokan zabe da dokan ƙasa. Abin da yake kuma hukumar zabe ta bi dokan ƙasa, ta bi dokan zabe wajen gudanar da wannan tattara sakamakon zaben.
Daukar dogon lokaci kafin sanar da sakamakon zaben dai ya kawo rudani tsakanin al'ummomin jihar Kaduna da sauran magoya baya, domin kuwa magoya bayan jam'iyyun APC da PDP da ke kusa da juna sun dinga bikin murna a wurare mabambanta, wanda wannan kuma shi ya kawo zaman zulumi da fargaba a wasu sassan jihar Kaduna. Kodake dai kuma kwamishinan 'yan sanda mai kula da harkar zabe a jihar Kaduna, CP Babaji Sunday, ya ce babu wata damuwa.
Alhamdulillah, Allah ya kamu yau 20 ga watan uku bayan da aka yi zaben ran 18 ake ta tattarawa tattara sakamako. To Allah ya kawo mu lokacin da yanzu an sanar da sakamako. Da wannan nake cewa mun gode wa Allah, mun gode wa jama'an Kaduna wanda suka bada haɗin kai aka yi zaben nan cikin lumana, kuma har ya kai ga bayyana sakamako. Kowa ya karbi wannan sakamakon kyakkyawan manufa.
Kafin a sanar da sakamakon nan, an ga wasu matasa sun zazzagaye wannan guri, wanda sako zaka aike musu?
Eh, to ya Allah, sun zo su ma su ji ne, amma sai muka ce a'a, wanda kawai zai iya shigowa nan sai party agents, sai accredited officials, sai INEC officials. Sai muka ba su shawara, kuma cikin ikon Allah kowa ya koma gidansa. Amma inda wani abu jami'an tsaro suna nan kota ina.
Gogayyar da aka dinga samu tsakanin jam'iyyar APC da PDP lokacin tattara wannan sakamako, inda kowace kan wuce wata idan wata karamar hukuma ta zo, da kuma tazarar da a ƙarshe jam'iyyar APC ta bayo PDP na 10,806 dai, na cikin batutuwan da 'yan siyasa suka dinga bibiya, kuma har yanzu su ake ta faman tattaunawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Tayin fari ya kashe kimanin mutane 43,000 a Somalia a shekarar da ta gabata, a cewar wani sabon rahoton gwamnatin Somalia da Majalisar Dinkin Duniya. Rahoton da aka fidda a jiya Litinin ya ce watakila rabin mace-macen da ke da nasaba da fari sun faru ne a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekara 5. An kiyasta cewa adadin mace-macen mafi yawa ya auku ne a kudu maso tsakiyar Somalia, ciki har da yankunan Bay, Bokol da Banadar, wato yankunan da farin ya fi muni a yanzu haka, a cewar rahoton. Ma'aikatar lafiya ta Somalia da wasu hukumomi biyu na Majalisar Dinkin Duniya, wato Hukumar Lafiya ta Duniya da Asusun Kula da Yara na Majalisar Dinkin Duniya, su ne suka fitar da rahoton. Amurka ta bayyana cewa jami'an rundunar tsaron Habasha ta ENDF da dakarun Eritrea da dakarun 'yan tawayen Tigray na TPLF da kuma sojojin Amhara sun aikata laifuffukan yaƙi a lokacin rikicin arewacin ƙasar Habasha, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Mambobin rundunar sojan Habasha ta ENDF da dakarun Eritrea da na Amhara sun kuma aikata laifuffukan cin zarafin bil'adama, ciki har da kisan kai da fyaɗe da sauran nau'ikan cin zarafi da gallazawa.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu sake lekawa Najeriya. A jihar Plateau, ma hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP Caleb Mutuang a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar, Zainab Babaji Gareki.
Sabon zababben gwamna a jihar Plateau, Barista Caleb Manasseh Mutuang, ya yi alkawarin yi wa daukacin mutanen jihar Plateau adalci don samun zaman lafiya da ci gaba.
Tunaninmu na alheri ne ga duk jama'an Plateau, saboda haka za mu ci gaba da dinkan dankon zumunci a kan mazaunan Plateau gabaki daya, domin kar mu ji sauran juna, domin idan muka rabu ta haka ne miyagun mutane za su samu wurin sa kafa. Banda haka, za mu rayar da sauran matakai da aka manta da su, kaman Operation Rainbow, domin na tabbata cewa duk mazaunin Plateau ya gaji da tashin hankali da muke samuwa a shekarun da suka wuce, saboda haka dole ne mu magance wurin.
Zababben gwamnan jihar Plateau kenan, Barista Caleb Mutuang. Tun farko jami'in da ke tattara kuru'u a jihar Plateau, Farfesa Idris Amadi, ya bayyana Caleb Mutuang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben da kuru'u 525,299, inda ya bada ratan kuru'u 43,929 wa abokin hamayyarsa ta APC Farfesa Nentawa Yilwada, wanda ya samu kuri'u 481,370.
Mutamfa Caleb Manasseh of PDP is hereby declared the winner and is returned elected.
Tun farko jami'in da ke tattara kuru'u na ƙaramar hukumar Jasta Arewa, Farfesa Chris Bande, ya bayyana cewa ba su samu kuru'un rumfuna 14 ba, kuma na'urar tantance masu zaɓe na Bivas 14 da malaman zaɓen 14 ba a san inda suke ba. Wakilin jami'iyyar APC ya bayyana takaicinsa.
Kevin ne din function ne din, amma mu dai muna neman yancin jama'a a ba su right su yi zaɓen su. In an bi wannan tsarin dokan har an je an yi zaɓe, duk wanda ya ci muma za mu rungume shi a yi tafiya tare.
Shi ma wakilin jami'iyyar PDP da ya kasance a zauren tattara kuru'un ga abin da yake cewa.
Sunana Pam Jang Davo. To gaskiya zaben Plateau an gudanar da zabe da kyau, sai dai ko akwai wasu guraren da abubuwa ba su tafi daidai ba, kamar guraren da har yanzu an ce ana neman ma'aikatan INEC da kuma su Bivas machine da ba gani ba. Abun damuwa ne, wa ya dauka, ina suka je?
Abubakar Dogara, shugaban kungiyar haɗin kan jami'u ta IPAC a jihar Plateau, ya buƙaci al'umma ne da su zauna lafiya don samun ci gaba.
An yi nisa a wurare daban-daban, don haka muna so mu ga canji, mu ga kwalta, mu ga abinci, mu ga zaman lafiya, mu ga kauna da salama a cikin Plateau.
Daga jihar Nasarawa ma gwamna mai ci injiniya Abdullahi Sule ne ya lashe zaben, inda ya yi wa takwaransa na PDP David Ombugadu Pintinkau.
Na farko mutane sun ɗauko maganar addini, maganar kabilanci sun sa a cikin maganar siyasar mu na jihar Nasarawa. So a dole muka tsaya muka yi ta aiki, in kuka kula na dade na yi wannan aiki a kai, saboda a tabbatar maganar kabilanci da maganar abin nan ba shine ya dame mu ba, maganar ci gaban jihar Nasarawa shi yafi damun mu.
A jihar Benue ma dan takarar jami'ar APC Reverend Father Hyacinth Aliya shine ya lashe zaben da kuri'u 473,933. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ni aka yi wannan dibas din ne ya faru da ita. Wannan story, wannan labarin da muke tambayar shi wannan ainihin cewa din da baya ba mu ansa. Shine muke kokarin mu je kotu, kotu ta sashe ba mu ansa.
Dukkan manyan da suke kiran kansu manyan arewa yanzu, kamar irin su Ibn Rufai da su Ibn Nasir, su Nuhu Ribadu da sauransu dai, wanda dai yanzu su ne suke kewaye da Tinubu, duk a teku ne ya zaɓi su.
Duk ne shi wannan ɗin nan na talakawa ne.
A ba wanda ya kai a teku gina talakawa a Najeriya.
Kai
fa ka ce ya gina mutane a Najeriya, kai ka fara faɗi, ka ga hannun su daga APC, yanzu zai yi magana an ji ba ya canja.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. To a Najeriya dai ana ci gaba da kirga ƙuri'un da aka jefa a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi na aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata. A jihohi da dama an riga an sanar da waɗanda suka riga suka yi nasara da waɗanda ba su yi ba, a wasu jihohin kuma har yanzu ana taƙaddama kan kowa ya ci zaɓe. To yayin da wannan yake ci gaba, muka muna ci gaba da duba yadda sabuwar gwamnatin tarayyar Najeriya baki ɗayanta za ta kasance idan ta zo ta ɗauki mulki ta gaji gwamnatin Muhammadu Buhari. A kan haka ne muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka ɗauka a tsakanin mutane uku da ke daga jam'iyyu guda uku manya na Najeriya. To amma kafin mu ji ci gaban muhawara ɗin, bari mu ji wasu ra'ayoyi game da zaɓen na Najeriya.
Sunana Sama'ila Sifawa, MNI, member of the National Institute, domestic observer a wannan election da ake yi. Abin da ya kamata a ɗora ƙasa a kai shi ne a ɗora ƙasar a kan waɗanda suka cancanta, wanda za su iya tafiyar da ƙasar domin ƙasar ta ci gaba. Inda sun cancanta, kukan da kuke ta yi a kai da ku yi, ai kuma kuna ta kuka a kai. Ai cancanta shi ne a ɗora mutum wajen da aka san in an sa shi zai iya yi, shi ne cancanta.
To a gaishe ku. To ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba kamar da na ce shi ne sabuwar gwamnatin tarayyar Najeriya da za ta maita Muhammadu Buhari, Allah ya kai mu a ƙarshen watan Mayu wannan shekara, ya za ta kasance ne. Tinubu zai zo ya ci gaba da abin da Buhari ya fara bai ƙara sabon ne, ko kuma zai zo ya ɗora ne akan sabon tubali nashi na kanshi? Sannan magana da aka daɗe ana yi na cewa mai Tinubu ya tanadar wa jihohin arewacin Najeriya, za mu taɓo ta ita ma. Kamar dai da muka ji a makon da ya gabata, wannan muhawara ce da Nasiru Adamu Ilekaya, wakilin mu na Abuja, shirya mana tsakanin Sanusi Baban Tanko, wato Bayan Bauchi kenan, wanda ke wakiltar jam'iyyar APC, da kuma Malam Yusuf Ardo da ke wakiltar jam'iyyar PDP, sai kuma Ibrahim Hussaini Abdulkarim wanda shine jakadan LP wato Labour Party kenan a cikin wannan muhawara. Malamai, mu je in kun shirya.
Bayan Bauchi, to kai mene ne tun da kai dan APC ne za ka gaya wa mutane a kan mulkin Ahmad Bola Tinubu? Zai ɗora ne kan inda shugaba Buhari ya tsaya ya ci gaba da mulki, ko kuma yana da wasu dabarunsa na daban?
To yanzu na farko da ka zama gana rashin lafiya.
To
zai ɗora kuma zai yi nasa, zai ɗora zai ƙara nasa.
Maganar su canjin kuɗi,
duk wannan abubuwa dama ya alƙawari, wasu abubuwan da duk ya ga ba su tafiya kan ka'ida zai gyara, kuma wanda suke tafiya kan ka'ida kuma zai ci gaba kai, sannan kuma zai kawo nasa wanda 'yan Najeriya za su ji daɗi. Abubuwa da yawa wanda aka shirya wa 'yan Najeriya wanda samo ne nasa, wanda kuma za su sha mamaki, kuma za su ce ba yi gwamnati irin na Tinubu nan gaba. Na tabbatar
irin dabaru da dai
ne, irin dabaru wanda ya lega kuma sai zo da wanda suka kula da
duk zai Najeriya gaba.
Ina tabbatar maka da wannan, da wanda Buhari ya yi nagari za a ci gaba, da kuma wanda aka ga a ciki wanda Buhari ya yi yana neman gyara zai gyara, sannan kuma zai zo da nasa tsarin.
Yawwa, Ibrahim Bauchi, akwai lokacin da Hajiya Najat ta tafi ta daga wannan tafiyar, sai ka fito kake cewa dan ta ce ta je ta tuntube shi ba shi da ma wani alkawari ko wani tsari da yawa arewa, sai ya sa ta fita, sai kuma kace a ba haka ba.
To ai ita mace ce kuma tana da iko, amma yadda zai saurari, ai ya sau, ai muka, ai mu musamman ba mu muka so mu ce wannan ne ya fito ya nuna yana son shugabancin ƙasa na Tinubu, mu muka so mu ga mu
kun yi zama da Tinubu ga abubuwa.
Yau misali ka gama gwada abin da ya shafi tsaro, ya ce wannan maganar tsaro wannan shi ne ma babban abin da zai so mai tashi a kan dai abin da ya shafi arewa ne, sannan duk sauran abubuwan da muka tattauna da shi ya tabbatar mana zai yi su, sai dai abin da kawai ya ce kan mu tsammanin ran da yawa ba zai yi abubuwan da muke tsammanin nan, a'a kowanne za a yi shi a hankali kuma sai an yi nasara.
Yawwa, Ibrahim Abdulkarim, faɗa mana in haka ne tunda mun yi magana kan Bola Tinubu, kai ɗan takarar ka fita Obi wanda gwamnan jihar Anambra'i, na ji labari wasu an ce lokacin kamar baya son wasu jama'ar wani yanki, an zarge shi da abubuwa da iri iri, amma zaɓen 2019 ne wannan karon da yake ya shiga jam'iyyar Labour mun bita, idan da shi fita Obi a ce shi ya lashe zaɓe mai zai ne na daban.
Yunaitin ƙasa. Haɗarin ƙasa shi ake challenging ɗinsu da shi, shi kuma shi abin da yake son ya kawo ke, saboda ƙasar ba ta iya zuwa ko'ina sai ka yi United ɗinta, sai ka haɗa kan 'yan ƙasa. Farkon in kana son ka fara duk wannan security da kake magana, a yi magana tattalin arzikin ƙasa, duk abin da kake buƙata sai ka fara United ƙasa. Yunaitin ƙasa sai ka fara tun daga tiket ɗinka, sai ka yi wani, sai ka ci am, sai ka zama shugaban ƙasa, sai ka yi gyara. A yi lokacin da yake cewa ta turmutsi an sa miliyan 100, an ce za a takara. In Tinubu ya yadda Tinubu ne kuma SDP mai ya takara, ya ta yi ce ba zai biya gwamnan, ba zai sai kuri'a ba, ba zai komai ba, shi mutum Najeriya gaske yake son yi, ba zai biya wannan abu, ba zai je takara ciki, amma bai yi ba. Mun fi kowa farin ciki, mun farin cikin mu shi ne,
mun gwada
kwallaye. Ba wanda ke ne
da ya kunce ba za ku kunce kuma za ku je
kuma dai saboda kotu zuwa kotu na cikin tawasa
da wato ai ba ya yi ba wanda ya yi ta da hasal
muna koya ma yaran mu, mun ai muna koyi abu ne ko muna koya ma yaran mu cewa yaron da ya sa energy din shi, ya sa karfin shi, ya sa kudin shi, aka zo aka fadi, akwai dama wanda ake zuwa kotu, wannan kotu za ta tabbatar cewa wannan zaben ya aka yi shi ne aka yi, wannan ribar din ya faru da ita, wannan story, wannan labarin da muke tambayar shi, wannan INEC chairman da baya ba mu ansa, shi ne muke ƙoƙarin mu je kotu, kotu ta sa shi ba mu ansa, in muka samu ansoshin nan idan ka gamsu, an ka gamsu, duk suka yi gamsu, mu ma muka gamsu, aka ce shi ne shugaban ƙasa, sai mu ba mu baya a ci gaba. Amma wannan tambayar sai an samu
nasu, wato muna da tambaya gare kai, idan wazirin Adamu Ali ya taɓa zama mataimakin shugaban Najeriya na tsawon shekaru takwas zamanin tsohon shugaba Obasanjo, wasu suna cewa mai manta ne a fadar shugaban ƙasa da yake ta neman mulki, me za ka ce kan shi idan da wazirin Adamu ya samu mulkin nan menene zai yi na daban wanda bai yi da ba a baya ba?
Alhamdulillah, wato abinda nake so jama'a su gane, zama mataimakin shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa ba ne, shugaban ƙasa shi yake da iko, shi yake da final wato magana ta ƙarshe akan iko na mulki na gwamnati da tsare-tsare. Kuma a matsayinsa da ya rike na mataimakin shugaban ƙasa na shekara takwas, kowa ga wani ganin da ya yi, duka manya-manyan da suke kiran kansu manyan arewa yanzu, kamar irin su ‘yan Rufai da su ‘yan Nasu Nuhu Ribaɗo da sauransu dai, wanda dai yanzu su ne suke kewaye da Tinubu, duk Atiku ne ya zaɓulo su, duk wani brain daga arewa kai a Najeriya ma a gwamnati
ya zaɓi
da
aka.
Eto abinda ya sa, saboda kowa a Najeriya muna da wani hali, especially a ‘yan arewa, duk wanda muna da hali na cin amana da kuɗi, duk wanda ya samu dama aka ɗaga shi ya samu dama, yakan ƙoƙari ya ga ya fi kowa ya zama shi ne, ba mu da babba. Yanzu misali
ne din kazanni shi bola tunanmu misali su yarbawa da yake halin su daban da mu a ƴan arewa duk yana da mutanen da ya daga da yawa yarbawa amma saboda biyayya irin nasu ba su yadda su ce sun fishi suna bin sa a matsayin da dadi ba dadi su ba biyayya kuma wannan ya kasance ne saboda irin halin su ne na yarbawa nasu ko dai sun so ka duba da baki da namu mu kuma ɗan arewa duk wanda ya
sabu
za ka sun tsugunna sun kwanta in ka je fadan da yabe kwanta suke fula su gaida sarakunan su kafin da yabe in je gaida na gaba da shi tsugunna yake mu arewa mun zubar da waɗannan abubuwan akwai wahalhalu da yawa a cikin tsarin
kaji abin da ya ce yarbawa suna da amana
suna da biyayya na ce ba amana ba ban ce amana ba biyayya na ce su suna da biyayya da tsakanin su
sannan na biyu ai kai da kanka ka ce ya taimaka wa mutane ya gina mutane idan ka gina to don ka gina mutane
ai kafin ya gina mutane a tiku ya gina mutane kafin shi ya gina mutane shi kansa tunungun gina shi aka gina su a tiku yana cikin wanda suka gina tunungun shi kansa domin a tiku shi tunungun yaron gidan Abiola ne Abiola da su yar Adua duk tare suke kuma a tiku da su yar Adua tare suke so shi tunungun a tiku yana cikin wanda suka gina tunungun shi kansa to wa ga shi a da gwamnoni da sanatoci yana ga mana amma yanzu yana magana talakawa yanzu talakawa su ne gida banda mungun kudin da ya tara a Najeriya
na gina muka maganan tsaro in ka je yau Lagos ba a maganan ba inda ake da tsaro irin Lagos maganan
to tunan bude gwamnan Lagos yanzu
na Lagos
abinda ya yi shekara 15 shine yake aiki yanzu
ba inda tattalin kokari na da gwamnati yanzu ma yi
to na da gwamna wannan mulkin malakawu daga kai mulki sai dai haka ba za ka kai da kowa haka ake mulki
to gaishe ku malamai to nan zamu ja burki a yanzu tunda lokacin wannan shiri ne ya riga ya kammala sai Allah ya kammala na wato muna kwantawa mu ci gaba wishin kan wadannan irin kalubale ne suke jira ita wannan sabon gwamnati da za ta shigo a Najeriya ta shi Ahmed Bola Tinubu ne sannan kuma shi Ahmed Bola Tinubu in ya shigo zai shigo da tasa agenda ce ta daban ko kuma zai zo da agenda mai kama da ta Muhammadu Buhari mai birin Gado jama'a nan zamu dakata sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba muna godiya ga su bakin namu Sanusi Baban Tanko da Yusuf Aldo da Ibrahim Husaini Abdul Karim da kuma shi Nasiru Adamu da ya shirya wannan muhawara din ya cillo mana ita muka cilla muku ita a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne ku huta lafiya
a gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amman a takeice
An sako wani ba'amarke mai suna Jeffrey Wurki da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara 6 ana tsare da shi a yammacin Afirka a cewar Jake Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro. Wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin London ya tara fam miliyan 4 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 4.9 don tallafawa kotun hukunta manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICCC a takaice a binciken da take yi akan zargin an aikata laifuffukan yaƙi a Ukraine da kuma ƙoƙarin ganin an hukunta Rasha a cewar jami'ai a jiya Litinin.
Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da tafiya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Darren Smith Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC.